السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركب ساكى سادوا أولا ينبتشي نرانا اللي تنم شرند أكو قوة رمضان هجرة ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم دو دياد نالي هدو دا شرند ترى وان دي زو دي دي دا شرند بيو قوة ترى شكرا ميلادية تدبو بي دا تكوس أولا مسلا چين ألج محمد اندمي dakinan jihar Borno a garin Maiduguri, inda muke cikin tafsirin suratul Hud. A jiya mun kwana akan aya ta 58, zamu tashi zamu dawo mu sake karanta ayoyi daga ta 59 zuwa ta 60. Kafin nan zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa ni dai sabon shiga musulunci ne, na sha nonon matata, da na faɗa wani malami sai ya ce aurenmu ya ɓaci, ta zama uwata tunda na sha nonanta. Amma ya ce za a iya gyara auren in na samo rago da 10,000. Ce in na samo rago da 10,000 da man shanu, yanzu na samu rago ina niyyar kai mishi gida. To sai aka ce in sake yin tambaya, in tambaye malaman sunna. To kaga ba wanda ya shiga musulunci ba da juma'a ba ya san akwai malaman sunna. To kai daga jin wannan tambayar ka san wa aka tambaya, kuma wanda zai ce zai maka gyara ko zai maka fatawa amma sai ka kara go da 10,000 da man shanu, kaga wannan dan fa wannan ne ba malami bane, dan dan fara ne. Kuma Allah ya kiyaye ka da ya ci kudin ka a banza, wanda har haka ta faru gare shi babu komai, dan mutun ya sha nonon matarsa in ma za ta dama masa dawo ya sha ba wa dawo. Saboda haka ba wani wannan baya bayuwa zuwa ga haramci, dan mutum ya sha nonon matarsa ba haramu ba ne in har zai iya sha. Wannan kuma ce ni mijina ya kasance yana bin malaman tsubbu, wato bokayi. Ta ce na yi mishi magana akan rashin kyan yin haka kuma ya ji tsoron Allah amma bai daina ba, to me ya kamata ta yi? To babu shakka wanda yake bin malaman tsubbu yana kan hadari babba, imaninsa yana cikin hadari, domin ko zuwa kawai wajensu ba tare da yadda da abinda suke gaya masa ba hadari ne, ballantana kuma ya je tare da kudirce gaskiyar abinda suke faɗa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadisi ne sahihi, yana cikin al-Mu'jam al-Kabir da Tabarani, riwayar Abdullah ibn Mas'ud. Wanda duk ya je ga dan duba ga boka wanda zai gaya masa abinda zai wakana ko ya wakana shi bai sani ba, to wannan ya kafircewa abinda aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin a cikin abinda Allah ya saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyin da suke cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ubangiji yace ka gaya musu babu wanda ya san gaibi, waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah. To kaga wannan aya ce wacce take tun wato Ubangiji ya riga ya yanke hukunci cewa babu wanda ya san gaibi, kaga wani yazo ce zai gaya maka abinda zai kasance tare da kai kuma ka yadda, to babu shakka inda kai imani da fadar Allah din ba za ka yadda ba, in kuma har ka yadda to ka ƙaryata Allah kina, akwai wanda ya san gaibi. Shi yasa annabi ya ce wanda ya je ga boka ya tambaye shi kuma ya yadda da abinda yake faɗa masa, to wanda ya kafirce abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga mutum mace musulma ta ci gaba da zama da wanda akwai tantama cikin musulunci sai yana da hadari kwarai da gaske. Ta bi hanyoyi na ta ga yadda za ta ganar da shi ya fahimci abinda yake kai hadari ne, idan hakan ta cutura to ta kai maganar ga manyanta domin zama da shi hadari ne. Ce menene hukuncin daga sautin mata da suke yi lokutan sallar magruba da isha'i, wai suna kafa hujja da sallu kamar aitu ne usalli, ban san wani irin daga sauti yake nufi ba. Yana nufin in suna salla a gida suna daga murya ana ji, wanda suke cikin gida suna ji, ko ku a ina ne ban gane ba, tunda galibi masallatai ba mata ke limanci ba, ballantana a ce sun daga murya. Tambayar tashi dai bata fito ba, in a gida ne haka mace ta yi karatun Qur'ani yadda za ta ji yadda kanta da wanda yake kusa da ita babu komai, amma in a waje ne haka kamar a gurin da yake akwai mutanen da suke ba muharramanta ba, to baya dacewa ta daga muryarta a gurin domin muryarta za ta iya zama fitina. Wannan kuma ya ce yana tare da matarsa wajen shekara biyu, mahaifinsa ya ce ya sake ta bai kuma san dalili ba. Sai dai ya ce abinda ya kula shi mahaifin nata baya son shigar sunna da take yi, wato shiga ta hijabi da take sawa shi ne dalilin da ya sa yake matsa cewa a sake ta. To babu shakka duk da iyaye suna da haƙƙi a musulunci babba, wanda haƙƙinsu ya ɗara haƙƙin kowa da kake tare da shi, haƙƙin iyaye yana da girma, ko ba musulmi ba ne haƙƙinsu ɗin nan yana nan, ka ci gaba da yi musu biyayya da musu ɗa'a, amma ɗa'ar da ba za ta shallake shari'ar musulunci ba, ba za ta ƙetare iyaka ba, inda duk za ka ƙetare iyaka to bai halatta ba. Da'ar da za ka saba wa Allah ko ka yi musu da'a ka cutar da wani marar laifi, to wannan da'ar ta ketare haddin Ubangiji. Akwai hadisi na Abdullahi dan Umar lokacin da mahaifinsa Umar ya ce da shi ya saki wata mace da yake so, ya je ga manzo Allah cewa gashi babansa ya ce ya saki wata mace, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balliqha wa ati'a baka, sake ta kai wa ubanka mahaifi biyayya. To shin za mu iya kiyasta kowane mahaifi akan Abdullahi akan Umar, za mu iya wannan? Umar kamar yadda kowa ya sani a tarihi mutum ne mulham, Ubangiji yana masa ilhama cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda Ubangiji yake masa ilhama irin sayyidina Umar, ya hango abu ana zaton kamar ba daidai bane kuma haka din ne daidai. Kun ga kissoshinsa da suka kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, maganar hijabi, maganar asra badar, maganar law ittakhadhna maqam ibrahima musalla, duk sayyidina Umar ne yayi wannan, kuma da ƙarshe alqur'ani yazo yace na sayyidina Umar din shine daidai. Kaga mutum ne mulham, mutum ne muhaddath, inna mimman kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa Umar, a cikin waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda Ubangiji ke wa ilhama, to in har akwai wasu a cikin wannan al'umma to Umar fa yana cikin su. Saboda haka wannan yana daga cikin falalar da Umar yake banta da ita, shine wanda zai hau kan minbari yana huduba sai kawai a ji shi yana as-sariyatul jabal, as-sariyatul jabal, as-sariyatul jabal, yana kiran wani komandan yakin sa da ya fita yaki, aje yana kiran sunansa yana cewa ka yi kurin da dutsen nan yake, ku yi nahiyar da dutsen nan, bangaren jihar da dutsen nan take. Karshe sai ga mai bushara ya zo daga fagen yaki, ya zo ya samu sahabbai da sayyidina Umar, ce musu an yi nasara, saboda ana cikin yakin sai aka ji wata murya tana tashi sama, ana cewa me bangaren da dutse yake, me bangaren da dutsen nan muna yin inda duwatsun suke, sai kuma Allah ya ba mu nasara akan kafir. Kaga wannan yana daga cikin karamomi na Sayyidina Umar. To shin kowanne uba shi ma za a iya kiyasta shi da Sayyidina Umar a ce ya tirsasa wa ɗansa sai ya saki matarsa mai biyayya mai da'a mai kokarin kiyaye dokar Allah, ba wani kuma laifi ta yi ba, babu shakka akwai cutarwa a ciki, akwai cutar da ita, akwai cutar da ƴaƴansu ma, watakila in suna da ƴaƴa. To a irin wannan ba a cewa za a kiyasta shi da Umar kawai da ka zo ka an yi fatawa kawai wani ya cije ka sake ta. To akwai iyayen da ba ma sasan ɗansa ya zauna da kowace irin mace. To shi wannan ya za ka yi kenan, ɗan ka haramta masa aure kenan. Duk sanda uban ya aure uban ya ce sake ta, duk sanda uban ya ce sake ta, kaga irin wannan kokari za a yi a samu waɗanda suke uban yana jin maganarsu, yana girmama su, a nuna musu cewa hakan da yake bukata ba daidai ba ne. Kuma in yana mamman in yana da wani tuhuma da yake wa yarinyar, to ya faɗi abubuwan da yake tuhumarta da ita ce. In kaga kamar irin wannan ne magana tana sa hijabi, sai ta daina sa hijabi zan yi daɗi, kaga ba za a yi mata, ba za a yi biyayya a nan ba. Saboda haka yana daga cikin abin da wasu da zarar irin wannan ta faru sai a ce a sake ta saboda biyayya ga iyaye. To biyayya ga iyaye na wani abu ne babba a musulunci, amma kuma yana da hudud, yana da iyaka, ba za a yi iyaye biyayya ba cikin abin da zai cutar da wasu. Akwai cutarwa gare ta, in tana da ƴaƴa akwai cutarwa ga ƴaƴanta. Wannan ba za a ce a yi wa uba biyayya ba ita ta cuto, wannan ba daidai ba ne. To waɗannan ne su ne tambayoyin da suke a hannuna yanzu, da fatan Allah ya mana gamnakatar. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
نعم ألا بدك كسر كيتشي وتلك عاد waɗancan waccan ƙabila ce ta Adawa. Jahadu bi ayati rabbihim, sun yi jayayya da ayoyin Ubangijinsu. Wa asaw rusulahu, suka saba wa manzanninsa. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, suka bi al'amarin ko umarnin dukkan wani mai nuna isa kuma mai taurin kai. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana, aka bibiye su da la'ana a wannan duniya. Wa yawmal qiyama, hakanan da kuma ranar gobe qiyama. Ala ku saurara, inna adam kafaru rabbahum, lalle Adawa sun kafircewa Ubangijinsu. Ala bu'dan li adin qaumi hud, ku saurara, wato nisan rahama ya tabbata ga Adawa waɗanda suke su ne mutanen annabi Hudu. Wannan ta'liqi ne Ubangiji ya yi bayan ya gama ba mu bayanin ko kissar annabi Hudu alaihi salam da mutanensa, da irin taurin kai da girman kai da hatsabibanci da suka nuna da kangarewa, da yadda Ubangiji maɗaukakin sarki wato ya kama su da uƙubarsu, ya azabta su, ya halaka su halakarwa ta gaba ɗaya. Wa'azin annabi Hudu bai amfane su ba, sun ci gaba da bauta ma wani wa Allah ba, sun ci gaba da taurarewa manzannin Allah. Ubangiji yake ta'liki akan wannan kissa ɗin, ake ba mu a dunkule dalilan da suka sa abin da ya faru ga Adawa ya faru gare su. Allah ya ce wa tilka ad, kun ga tilka ismul ishara ne, kuma na mu'annas, sannan kuma lil bait, yana tilka din tana koma zuwa ga kissa ko tana koma zuwa ga kabilar ita kanta, kabila mu'annas ne, tilka kabilatu ad. Sannan kuma ismul ishara anan yana da wani madluli, wato ka duba yadda Ubangiji ya baka labarin su, yana gama ba da labarin sai ya ce waɗancan Adawa ne, wato al'amarin su ya riga an yi su ya wuce, ya zama da wani abu ne ya yi nesa da kai, kamar ba a yi su ba, kamar an yi ruwa an ɗauke. Tilka adun, jahadu bi ayati rabbihim, sun yi jayayya da ayoyin ubangijinsu. Dalili na farko da ubangiji ya halaka su a kansa, jahadu bi ayati rabbihim, sun yi jayayya, sun ƙaryata ayoyin ubangiji, sun ƙaryata wa'azin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa Hudu da shi, sun ƙaryata dukkan mu'jizozi da Hudu ya nuna musu. Sannan wa'asaw rusula, sun saba wa manzanninsa. Kaga Allah ya aika musu annabi Hudu ne, yayi musu wa'azi suka ƙaryata shi, amma ubangiji yace sun ƙaryata manzanni, dan saboda wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya kamar ya ƙaryata duka ne, saboda duk abinda wani manzo yazo da shi na tauhidi shine abinda dan uwansa shi ma yazo da shi, babu bambanci. Idan har an ƙaryata annabi Hudu, to daidai yake da ƙaryata Nuhu, daidai yake da ƙaryata dukkanin manzanni gaba ɗaya. Shi yasa Allah yace wa'asaw rusulahu, bai ce rasulahu ba, domin ƙaryata Hudu daidai yake da ƙaryata dukkan manzanni. Shi yasa wata aya Allah yake cewa kazzabat adun mursalin, adawa sun ƙaryata manzanni, haka ubangiji yace sun ƙaryata manzanni, saboda ƙaryata Hudu daidai yake da ƙaryata sauran manzanni din. Wannan dalili na biyu da ubangiji ya halaka su. Na farko kafircewa ayoyin Allah, na biyu sabawa manzanninsa ko sabawa manzansa annabi Hudu da ya aiko, na uku kuma wattaba'u amra kulli jabbarin anit, suka bi wato umarnin kowane mai nuna isa da kasaita a cikinsu, anidin wanda yake mai taurin kai, mai tsaurin kai. Wato Allah madaukakin sarki yace yana daga wato daga cikin abin da ya jawo musu kafircewa Allah da ayoyinsa da manzanninsa, shine biyayya ga waɗanda suke da ɗaukaka da manyan gari. Ba ku kula duk irin tattaunawa da annabi Hudu ya yi ta yi, manyan garin suke faɗa, ba a gaya mana abinda ƙananan ke faɗa ba, manyan garin suke jayayya da shi, suna faɗa masa duk abinda suke faɗa masa, cewa su ba su yadda da shi ba, bai zo musu da wata hujja ba, ba wanda suke binsa sai ƙasƙantattu kaza kaza kaza, ga duk manyan garin suke wannan magana. To su kuma waɗanda suke mabiya ba sa tsayawa su yi tunani lokacin da suke ji ana faɗar maganar da ake faɗa, sai kawai su yi biyayya. Da ubangiji ya tashi halakawa, bai halaka su shugabannin kadai ba, sai ya halaka shugabannin da waɗanda suka yi masa biyayya. Sai ya ce wattaba'u amra kulli jabbarin, suka bi umarni na kowane mai taurin kai, mai nuna isa, jabbar wanda yake nuna isa, mai nuna kasaita, mai nuna shi yafi karfin kowa, shi yafi gaban kowa ya tsaya a gabansa, kuma anid wanda yake taurin kai, duk abinda aka gaya masa baya shiga kwanyarsa. Allah ya ce to bayan an yi wannan, ubangiji ya ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana, aka bibiye su da la'ana a wannan duniya har alkiyama ta tashi, haka ake karanta abu. Ubangiji ya saukar da la'ana ga adawa saboda abinda suka yi, har alkiyama ta tashi kuma karanta wannan la'ana ake, ala bu'dan li'adin qaumi hud, kaga la'ana ce, kuma har alkiyama ta tashi karanta ta ake. Sannan wa yawmal qiyama, da ranar gobe qiyama, can ma za su gamu da la'ana ta Ubangiji, wanda ita ce nesantar da su daga rahamar Allah, a tsunduma su cikin azabar da ba za ta yanke ba. Ala Ubangiji ya sake kiran mutane, ya sake jan hankalin masu sauraro, inna adan kafaru rabbahum, ya ce lalle adawa fa sun kafircewa Ubangijinsu, sun kafircewa Ubangijinsu. An yi amfani da kalmar rabbahum a cikin waɗannan ayoyi, duk ba a yi amfani da kalmar Allahu ba, aka ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim, ba a ce bi ayati llahi ba, aka ce ala inna adan kafaru rabbahum, amfani da kalmar rabb domin a ƙara nuna maka munin abin da suka yi, wato Ubangiji, don kalmar rabb tana nuna wanda ya ni'imta, ya halicce ka, ya ni'imta ka, ya ciyar da kai, ya baka rayuwa mai kyau, ya baka lafiya, shi ne ar-rabb. To Ubangiji dai ya yi musu wannan, shi ne duk ya ba su abin da suke takama da shi na ƙarfi, ya ba su abin da suke takama da shi na ni'ima, amma wannan bai sa sun yi imani da shi ba, kaga wannan yana ƙara fito maka da munin laifin da suka yi. Ala bu'dan li'adin qaumi hud, ku saurara, nisan rahama ya tabbata ga adawa qaumi hud, mutanen annabi Hudu, don a ƙara fito maka da adawa din. Wasu suna cewa adawa biyu ne, akwai adawa, akwai kuma adawa adu iram, to amma duk ɗaya ne, babu adu iram, duk adawa adawa ne, ba wasu adu iram da kuma wanda ba adu iram ba. Na'am.
Wa ila samuda qawmun salihan qala ya qawmi ibudullaha wa lakum min ilahin ghayru huwa الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
الله بدعوكين سركية وإلى ثمود أخاهم صالحا كما من أيكا وثمود ونقوان سسالهم قال يا قوم اعبدوا الله يتياكم متانينا كبوتاوى الله ما لكم من إله غيره ما قدونا أبن بوتاوى لقسكي سيشي هو أنشأكم من الأرض شيك إرها لتكودك كساه واستعمركم فيها يسنياكم سرايا كساني أتكنت فاستغفروه توقني مغافرة ثم توبوا إليه سننك توبوا زواغ ليش إن ربي قريب مجيب للي أبنجي جينا كسيكي دميكرانسا ميروبانسا مجيب كومي أمسا الدعاء سني wato ubangiji ya kawo kissa ta uku bayan kissar Hud sai kuma aka kawo da kissar Samudawa. Samudu kamar yadda malaman nasaba da malaman tafsiri suke fada, Samudu suna daga cikin ƴaƴan Sam dan Nuhu, wato nasaba su tana tikewa ga Sam ibn Nuh, wato suna daga cikin al-Arabul Ariba, Larabawa zalla. Kun san akwai al-Arabul Ariba, akwai al-Arab al-Musta'riba, akwai Larabawa zalla, akwai Larabawan da zama Larabawa suka yi. To irin kabilar Jurhum duk suna daga cikin, irin Kahfaniyun duk suna daga cikin Larabawa waɗanda suke al-Ariba. Qurayshawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin su suna daga cikin al-Arabul Musta'riba, inda nasaba su tana tikewa ne ga Annabi Isma'il alaihi salam. Da Annabi Isma'il alaihi salam babansa Annabi Ibrahim Abraniyanci suke yi, amma dukkan su dai suna nasaba su tana tukewa ne ga Sam ibn Nuh, wato Samiya ne. To Samudawa suna daga cikin al-Arabul Ariba, kuma sun zauna a gurin da ake ce masa a yanzu Madainu Salih, a yanzu sunan gurin kenan. A wancan lokacin akan kira shi Al-Hijr, akan kirawo shi Wadil Qura, guri ne wanda yake tsakanin Hijaz da Sham. A nan suka zauna har yanzu ana wucewa ta inda suke har yanzu. Wannan Madainu Salih har yanzu in ka samu ka je ka Saudiya, in kai mai sanya wuce wuce ne za a kai ka Madainu Salih. Madainu Salih suna arewacin Madina, wato hanyar Tabuka, can za a bi da kai a kai ka Madainu Salih. To a nan suka rayu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ya wuce ta inda suka rayu da ma kufan wasu abubuwa nasu, duk da cewa akwai shakka abubuwan da ake gani a ce na Adawa na Samudawa ne. Dan zaka je ka ga duwar wasu an farfasa an yi ɗan ɗakuna. To amma yadda kissar wato Samudawa take da irin girman jiki da Ubangiji ya ba su da girman abin nan, zai wai a ce wannan shi ne gidajen da Ubangiji yake faɗa wa tantatunan jibala biyuta. Domin wannan kamar haka ‘yan afurki suke, ba za ka yi tsayawa a ciki ba, sai dai ka shiga ka zauna kamar kogo ne haka, amma dai a dangane rarakewa aka yi. To wasu suna ganin daga baya aka yi wannan rarakar, wasu kuma suna ganin a nasu ɗin ne, Allahu alam. To waɗannan su ne Samudawa. To Samudawa sun zo sun gaji abinda Adawa suka bari. Bayan Allah ya halaka Adawa waɗanda suka ƙaryata Annabi Hud, ya tseratar da waɗanda suka yi imani da Annabi Hud cikin Adawa, su kuma suka ci gaba da raya ƙasa bayan sun Ubangiji ya kubutar da su, bayan komai ya lafa suka ci gaba da raya ƙasa, suka ci gaba da hayayyafa. Saboda haka kaga a ɗabi'ance za su ci gaba da tafiya ne akan musulunci, akan aƙida, tunda su masu imanin su suka yi saura. To har ya zama da sun raya ƙasa, sun yawaita, sun yi zurriya, sun yada a ko'ina a duniya, sai kuma ya kasance wannan tauhidi ya fara rauni, wanda shi ne damar ɗabi'a. Shaiɗan in Allah yana aiko da manzanni, shi ma shaiɗan yana yin nashi. Idan tafiya ta yi tafiya, shi ma yana ta kamfen har sai a fara gujewa tauhidin, a fara tsanarsa, a fara ma bauta ba wani ba Allah ba. To shikenan sai Ubangiji ya turo kuma wani annabi. Don haka Adawa sun zo su abin da Samudawa sun bai gurbin Adawa. Wazkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلح ولا تعثوا في الأرض مفسدين نعم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وبنجي يكي تشيوا كتنا واتو النبي صالح يكي قاموس كتنا لو كتندي وبنجي يسن يوكو كوكو كما يغربي باين آداوا واتو كوكو كما يكوكا زما هليفو فين آداوا وبوأكم في الأرض ya kuma baku zama a cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusuran inda yake jigawa ce sai ku gina manya-manyan gidajen ku da kuke zama watan ituna jibala biyuta duwar watsu kuma sai ku dinga sassakewa kuna yin gidajen to ku tuna ayoyin ubangiji ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku kar ku zama kuna yin barna a bayan ƙasa to kaga ashe sun zo sun gaji abinda adawa suka bari sannan sun ci gaba da gina duniya a wancan lokaci akan ce in mutum yana da hali gida biyu yake yi akwai gidan da yake zauna lokacin zafi da wanda yake zama lokacin dari idan lokacin zafi ne to sai su zauna a cikin buyut al-qusur da ubangiji ya faɗa wanda za su gina a fili wanda kuma in lokacin zafi ya zo sai su koma duwar watsu wannan gidajen da suka sassaka saboda haka wanda yake da hali gida biyu yake yayi a suhul yayi kuma a cikin duwar watsu to shine annabi salihu yake cewa ku tuna wannan ni'ima da ubangiji yake yi muku kada ku yi barna a bayan ƙasa to shine Allah ne yake gaya mana ya aiko shi zuwa ga samudawa yake cewa i'budullah ya qaumi ya ku mutane da kamar yadda muka yi dai ta faɗa inda duk ya qaumi ta zo alama ce ta cewa yana so ya jawo hankalin su fahimci cewa ba cutar da su zai yi ba shi nasu ne suna shi ne ya qaumi ya ku mutane da i'budullah ku bautawa Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin da za ku bauta ba Allah ba kaga wannan daman shine jigon da'awar kowane manzo da Allah ya turo shine a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi wanda shine tauhidi a mayar da duk al'amari wanda yake haƙƙi ne na ubangiji zuwa ga ubangiji ka a dau haƙƙin wani a bama wani ka a dauki wani a bashi matsayin Allah wannan fa shine abin da duk annabawa suke faɗa i'budullah ma lakum min ilahin ghayruhu kaga babu bambanci tsakanin abin da annabi Nuhu ya faɗa abin da annabi Hud ya faɗa gashi shine abin da annabi Salihu yake faɗa sai yake cewa huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha yake kafa musu hujja akan su bauta wa Allah shi kadai sai ya mai da su zuwa ga rububiyya wanda ba mun ce duk wanda ya yadda rububiyya in dai mai hankali ne ya kamata ya yadda da uluhiyya ko rububiyya ka yadda ayyukan da ubangiji yayi shi yayi su kuma mai wannan aikin shi ya kamata a bautawa wannan shi ne ita ce rububiyya ka yadda duk ayyukan Allah nashi to kaga wannan da yake faɗa musu cewa huwa ansha'akum min al-ard alama ce da take nuna cewa sun yadda ubangiji shi yayi su Allah shi yayi su amma kuma suna bauta ba wasu abubuwan da suke bauta ba Allah ba sai ya ce huwa ansha'akum min al-ard shi Allah shi ne fa ya kirkire ku daga ƙasa malamai suka ce daga ƙasa ko dai ana yana yi musu ishara zuwa ga asalin su tunda asalin su daga Adamu ne Adamu kuma daga ƙasa aka halicce shi ko kuma a'a yana ishara ne zuwa ga cewa daga ƙasa domin an halicce ku ne daga dugon bane dugon bane din nan kuma abin da yake samuwa ta hanyar abincin da kuke ci kuma daga ƙasa ake noma shi kaga kamar kuma din daga ƙasar da aka same ku ansha'akum minal ardi su malamai suka ce ya kawo musu wannan hujjar kuma aka jingina halittar su zuwa ga ƙasa domin a lokacin babu abin da suke takama da shi irin gine-gine da kuma noma abinda suke takama da shi kenan noma da shuke-shuke da dashe-dashe da gyara wato bayan ƙasa ta hanyar shuke-shuke da samar da amfanin gona wannan shi ne abinda suke takama da shi to ubangiji shi ya halice ku daga wannan ƙasar da kuke takama da ita shi ya fito da ku daga ciki shi ya ba ku damar raya wannan ƙasa ɗin to shi da Allah yake cewa wasta'marakum fiha sannan kuma ya sanya kuma su raya ta ne suna raya ƙasa ta hanyar noma ta hanyar shuke-shuke ta hanyar haka wato ƙoramu inda ruwa yake gudana ubangiji duk ya ba ku wannan to kaga wannan duk ni'ima ce da ubangiji ya muku wanda ya ni'imta ku irin wannan ni'ima ya kamata a ce shi kaɗai kuke bautawa bai kamata ku bautawa abubuwan da ba za su amfane ku a duniya ba za su amfane ku a lahira ba za su cutar da ku ba za su amfanar da ku ba ku kanku kun san cewa abubuwan da duk da kuke ciki na ni'ima waɗannan su suka abin da Allah shi ya ba ku ba waɗannan gumakan ba to saboda yake musu hujja da ni'imar da suke ciki don su bauta wa Allah shi kadai fastaghfiruhu dan haka ku nemi gafararsa wato tunda har ya muku wannan ni'ima ya kamata ku nemi gafararsa ku tuba daga abinda kuke yi ko kuka yi a baya na laifuffuka Allah ya yafe muku thumma tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi kakku kuma komawa cikin abinda kuke yi na laifi inna rabbi qaribun mujib ubangiji na qaribun kusa yake mujibu bi ansa adda'a qurbullahi min 'abdihi qurbuhu bi 'ilmihi wa laysa qurbuhu bi dhatihi ubangiji yana kusa da bawan sa ma da ilimin sa da taimakon sa da kulawar sa da jin sa da ganin sa wanda ita ce shine al-qurbul khas akwai al-qurbul 'am akwai al-qurbul khas akwai kusanci na gaba ɗaya ubangiji yana tare da kowa da ilimin sa ya san duk abin da mutum yake yi wanda shine ubangiji yake fada wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka ubangiji yake cewa mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abinda ransa ke sakawa ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هو ابو بكر فكوسا دشي سما دجيجير ويانسا دجيجير دا تيكي ويانسا مو بكا فكوسا دشي سما دا wannan anan ubangiji yayi amfani da zamirin jam wa nahnu mu muka fisa ya fukusa dashi da jinsa da ganinsa da kuma mala'ikunsa da suke tare da shi suna rubuta abin da yake shi yasa ubangiji sai ya fassara wannan ya kawo zarf wanda yake nuna fassara ga wannan qurbi din yace iz yatalaqqal mutalaqqiyan sai ya yi ishara zuwa ga mala'ikun da suke tare da shi wannan shine qurbin ubangiji da yake fada a nan wa nahnu aqrabu ilayhi don haka dukkan dan adam ubangiji yana da wannan qurbin da shi mala'ikun ubangiji suna tare da shi suna rubuta abinda duk mutum yake aikatawa alkhairi ne ko sharri ubangiji ya aje mala'ikun da suke rubuta wannan idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu magana da zai furta faci a tare da shi akwai wanda suke halarce sannan kuma wanda yake a halarce sannan kuma yana sa'ido raqibun mai sa'ido atid kuma wanda yake halarce wanda baya rabuwa da shi ko da yaushe to wannan shine al-qurbul 'am akwai al-qurbul khas kusanci na musamman kusancin da ubangiji yake yi ga bawansa na ya taimaka masa ya kiyaye shi ya agaza masa ya bashi nasara a cikin al'amuransa wannan qurbul al-qurbul khas ne ba kowa yake samun wannan ba sai wanda yake mu'mini shine wanda ubangiji ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun haka ubangiji ce idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni fa inni qarib to kusa nake anan kusancin ba irin wancan kusancin bane na kowa da kowa a kusanci ne na musamman ujibu da'watan da'i idza da'a saboda haka lokacin da zaka kira shi zai ansa maka wannan addu'a din wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taqarraba 'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in ahabba ilayhi mimma iftarada 'alayhi ko cikin hadisin kursi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi ba wa na bai kusance ni da wani abu ba kamar abinda na ainihin farlanta masa mutun yayi aikin ibada a lokacin yafi kusa da ubangiji sama da kowanne lokaci lokacin da yake aikin ibada shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wasjud waqtarib kayi sujjada ka kara samun kusancin ubangijinka aqrabu ma yaqulu 'abdu ila rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa cikin lokacin da yake cikin sujjada kaga wannan qurbi ne khas lokacin da mutum yake cikin sujjada a wannan lokaci ruhinsa yakan zama ruhinsa takan zama safiya ta zama atace take ba ta gurbatuwa da wani abu Allah kawai shine a tunaninsa shine a gabansa to kuma ruhin mutum wani abu ne da ubangiji ke daukaka shi fa wannan lokacin sai ya samu kusanci da ubangijinsa idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi ba'an in taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayhi idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. واتو لوك تند باوا نازي كسنشيني واتو زرائي أبنى داني دايا نيكو زن 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 كسنشيشي دا زرائي بدا دايا واتو داني دايا شيني هكا من سمي إذا مكراشي با شيني داني to wannan ya ranka ne bangare ba kace ba yawa zira'i ɗaya kuma shine kamu ɗaya dani ɗaya kamu ɗaya to lokacin da uba bawa zai kusanci ubangiji da zira'i ɗaya da dani ɗaya ubangiji zai kusance shi da kamu ɗaya lokacin da zai kusance shi da kamu ubangiji zai kusance shi da ba'i ɗaya ba'i shine gaba guda sannan lokacin da zaka zo wa ubangiji kana tafiya ubangiji zai zo maka yana sarfa kaga ana du'ana nuna yadda zaka kusanci ubangiji da aiki ubangiji zai kusance ka domin wani abin kakan kusance shi kakan zama ka kusance shi yayin da kai kake motsi ko da shi yana guri guda duk lokacin da ka motsa ƙara kusa kake da shi in kuma shi zai motso ya zai motsa kai ka motsa to zaku kuma kusanci juna sama da haka to ubangiji ya faɗi a hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji يدعو إلى عباده عشية عرفة يباهي بهم الملائكة أيمتش لان عرفة أبنجي ينا مطلوة كسنة باينسا ينا الفهري دا ملائكو دا ودن دا باين ناسا شدا باينا ننسوزو سنبر قلون سنبر تودا قوى دونيا ما أبن دي كاوسو سنما يرداتا تو كاقا وانا شما دنو دي قربي دي وان دي كي خاص با قوى دا قوى كي سامي شما sai wanda yake cikin wannan ibada din to duk wannan qurbi din baya kore ululullahi baya kore daukakar ubangiji bisa ga al'arshin sa domin duk lokacin da zaka ga cewa to in ya kusance mu sannan kuma ya daidaita ya za a iya daidaita kuma ya kusance mu wanda ba za ka yi haka ba sai ka kwatanta sifar ubangiji da irin sifar ka sai ka kasance sifar ubangiji da taka in ka kwatanta ta da taka kai mahaluki to sai kaga abin ai ba zai yiwu ba amma in zaka dauka wannan sifa ce ta Allah sifar ubangiji ba ta da baka iya yi mata kaifiya kai a matsayinka na bawa to lokacin duk da ka tsarkake ubangiji to ba za ka kore masa sifar da ya sifanta kansa da shi ba in kaga mutum ya kore wa Allah sifar sa to sai da ya kwatanta ubangiji da kansa sannan sai ya kokarin kuma ya wanke shi amma in daman zuciyarka ka riga ka wanke ubangiji to ba za ka kore masa sifar sa an gane ko shi yasa ake cewa duk mu'attili kullu mu'attil mushabbih duk wanda zai kore wa Allah sifar sa to sai da ya kwatanta Allah da halittar sa shi sai ya ga to ai yanzu kuma na rage wa ubangiji to bara in wanke shi kuma sai ya ce to a rushe sifar amma wanda yake isbati tare da tanzihi ba ma ya kawo kwatance tsakanin ubangiji da bawansa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana a hadisi sahihi yana nan cikin littattafan musulmi daga cikin sahihaini muwatta malik da sauransu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluth al-akhir min al-layl yanzilu rabbuna sai wani ya ce to in ka ce haka to ai yanzu mu thuluth al-akhir nan ba daidai yake da ƙasa kaza ba ba daidai yake da saudiya ba ba daidai yake da malaysia ba to kenan yaya ashe kullun cikin koyaushe ma cikin saukar yake kawai ba ma ya zama al-ashin da kuka ce ya daidaita kai kaga bai yi wannan ba sai da ya kwatanta ubangiji da irin shi sifarsa inda ya dauki ubangiji laysa kamithlihi shay'un to ba ba zai kawo wannan kwakwalwarsa ba saboda haka kwakwalwar ahlus sunna har kullum kwakwalwa ce take a tsabtace don haka ba ta kawo wata shubha da tashbihi na ubangiji bare ta bukaci ta'dili don haka ubangiji ya sifanta kansa da sihofi shi ya san kansa sama da mu a antum a'lamu amillah ubangiji shi ya san kansa sama da yadda muka san shi shi yake ba mu labarin kansa to kuma sai ya sifanta kansa da wasu sifofi da yaran larabci wanda duk ba laraben da ya karanta larabci ga ma'anar da yake fahimta sai wani ya zo ce a'a shi yana ga sifofin nan in aka dauke su a zahirin su za a halaka har ta kai wani ma ya ce ai in ka dauki alqur'ani kai aiki da zahirin sa to zaka kafirta ya ubangiji da ya saukar da alqur'ani dan ya zama shari'a kuma ya zama wani wata tsotsuwa ce wata madafa ce ta shiga kafirci haka wannan magana ta yi muni kwarai da gaske
magana da sawi ya fada, magana ce mai muni kwarai da gaske. Saboda haka wannan magana ba magana bace komai girman mutumin da zai fade ta, da za ta za a dauke ta a matsayin magana hadda za a ce al-akhdhu bi zawahir al-qur'ani min usul al-kufr, ce wai ka rike zahirin al-qur'ani yana daga cikin shikashikan kafirci. Ba ma wai kafircin ba, a cikin shikashikan kafirci. Inna hadha al-qur'an yahdi lillati hiya aqwa, ko yaushe al-qur'ani kama hannunka yake zuwa ga hanyar da take shari'a, ba hanyar da take ta kafirci ba. Saboda haka qurbin ubangiji kas iri biyu ne, akwai al-qurbul 'am akwai al-qurbul khas. Kuma al-qurbin sa babu wani wanda ya taba cewa ubangiji yana kusantar bayinsa da zatinsa, babu waɗanda suka faɗi wannan sai jahmiya, sai jahmiya mabiya jaham ibn safwan ko asha'ira da muke ta magana ake ta cewa aqidarsu aqidarsu, ko su basu faɗi haka ba. Asha'ira duk inda qurbi yazo suna fassara shi da qurbul ilm. Kaje ka duba littafan asha'ira duk ka gani. Asatilul asha'ira irin surazi jumajumai a cikin ash'ariyancin, wanda har ana ganin su a cikin ash'ariyancin ma masu iya kafa wa kansu mazhaba mai zaman kanta ne, irin yadda suka cika suka tumbatsa a cikin sha'anin ash'ariyanci. Razi ya kai wannan rayuwarsa duk ya bada ita akan wannan harkar bincike akan ilmul kalam, yaya za a yi isbatu sani'i haka duk akan wannan. Har ma wata rana a Naisabur ne ko a Khurasan na manta, amma ina jin a Naisabur ne, ya zo wucewa sai aka ce ma wata tsohuwa, aka ce kin ga malamin can, ta ce eh, ce yana da dalili dubu akan akwai Allah. Ana nuna mata shi don a nuna mata matsayinsa, ko yana da dalilai guda dubu wanda suke nuna akwai Allah. Sai tsohuwar nan cewa ta yi ba dan yana da shakka dubu ba, ba zai buƙaci dalili dubu ba, shakka dubu zai nemi warware ta da dalili dubu. Saboda isbatu sani'i ba shi ne manzanni suka zo da shi ba, manzanni ba su zo don su gayawa al'umma su cewa akwai Allah ba. Duk fitira ta san akwai Allah, abinda suke so su tabbatar musu tauhidul uluhiyya, cewa a bauta masa shi kadai. An gane ku, kamar yadda a jiya muka faɗa da kuma yanzu da muke karanta kissar annabi Hud, ya qaumi abinda ya fara ce musu i'budullah, bai ce musu akwai Allah din ba, sai ya ce ku bauta wa Allah, sun san akwai Allah. Sai ya musu hujja ma da tauhidin rububiyyah da ba sa musun sa, huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha. Ashe kaga annabawa ba sun zo bane da isbatus sani'i su tabbatar akwai wanda ya duniya, a'a sun zo ne li isbati uluhiyyati Allah subhanahu wa ta'ala, li isbati tauhid al-ibada, sun zo su tabbatar da tauhidi na ibada. To ko razi wanda shi ya kai matuƙa wajen wannan, duk da cewa daga ƙarshe ya dawo ya yi ta nadama, ya ce ya ɓata rayuwarsa, yana da wani littafi sunan shi Asbabul Lazzat, a ciki yake cewa ya ɓata rayuwarsa bai amfani komai ba, bai amfani da komai ba sai ƙila wa ƙala. Ci shi da ya tsaya a cikin Al-Qur'ani, ya ga Al-Qur'ani akwai inda aka isbati akwai inda aka yi nafi, laysa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Da ya tsaya iyanar duk da ya ishe shi, amma ya tafi yana ta wasu kwakule-kwakule da zakule-zakule, wanda ya ce ya ɓata rayuwarsa kwarai da gaske. To ko su ba sa cewa qurbin ubangiji qurbi ne na zati, jahmiya kawai suke faɗa. Su kuma jahmiya ba sa hujja da maganganun annabawa gaba ɗaya. Zaka samu sauran yan bid'a, duk tawaif na ahlul bid'a, abinda suke yi shine su yi tawili, za su dau aya su yi hujja da ita, amma tawilin ta za su yi. Su jahmiya kwata-kwata ma wannan baya gaban su, su abinda annabawa suka zo da shi ba hujja bane a gun su. To saboda jahilci a kasan nan, sai ya kasance ba ma aqidar ash'ariyancin ake koyar ba, so ake a koma da mu aqidar jahmiya, wanda duk ƙungiyoyi da na bid'a ɗin da wanda ba na bid'a ɗin ba sun yaƙi jahmiya. Jahmiya su kaɗai ne masu cewa Allah yana ko'ina, amma asha'ira ba sa tabbatarwa da Allah hayyiz, ba sa tabbatarwa da Allah makan. Asha'ira abinda suke cewa da sauran ƙungiyoyi na abin nan, Allah baya sama baya ƙasa, baya ciki baya waje, baya haɗe baya rabe, kaga babu kenan. A ce la dakhil al-alam wala kharijahu, la muttasilan bihi wala ba'ina anhu, la yamin wala shimal, wala tahat wala fawq kaga in aka ce ka sifanta babu aka ce dan Allah yi min definition din babu kace abinda baya kasa baya sama baya ciki baya waje baya hada baya rabe baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa kai amma wannan ka iya tsarawa ka iya tsara magana ai wannan babu kenan to su irin wannan suke yi wacce ubangiji ba a cewa yana ko ina to amma yanzu saboda sai kaga mutun yana takamawar shi al-ash'ari amma kuma yana cewa ubangiji yana ko ina wanda duk littafin ash'ari ba sa fadar haka su da suke ya karma aqidar da tace ar-rahmanu ala al-ashr sawa kuma yazo yace yana ko ina ba sa fadar wannan jahmiya suke fadar wannan wanda kuma magana ce mai nuni mai muni domin lawazim din ta ba su da kyau domin a ina din nan da kace ka ce ba za a masa guri ba amma ka ce yana nan nan inda ka nuna menene shi ba guri bane to kaga ka kore wa ubangiji abinda ya tabbatar wa kansa kuma ka tabbatar masa da abinda bai tabbatar wa kansa ba kaga tanakudi ya kare anan saboda haka inna rabbi qarib ba wai yana nufin kuna akwai al-hululiyya su kuma al-hululiyya sune masu cewa ubangiji yana hadewa da bawansa ya sauko su hade al-hululiyya yana sauka a jikin bawansa akwai al-ittihadiyya su ma wanda suke cewa ubangiji da komai ka gani kawai ubangiji ne kome ka gani mazahir ne na ubangiji ma haka babu abinda zaka gani ba Allah ba wadannan sune al-ittihadiyya to duk wadannan aqidoji sun shiga cikin kuma sufanci su kuma ba ta bangaren ash'ariyanci suka shigo ba su kuma ta bangaren ta kofar sufanci suka shigo har irin su Ibn al-Arabi irin su Ibn al-Farid irin su Ibn al-Sab'in irin su Sadruddin al-Qunawi duk abinda suka yi irin su Afif al-Tilmisani abinda suka yi ta koyarwa su kuma a rayuwar su kenan kuma ana daukar su manyan waliyai cewa su waliyai ne kaga wanda kuma wannan ba walitaka bace kace kowa zai iya zama Allah wannan shine tsabar ittihadiyanci ce ubangiji ya wanda duk abinda muke gani mazahir ne nashi shine guda daya wanda ita ce hakika wanda ita ce hakika guda daya abinda duk ba wannan ba to abinda shi yasa ce la ilaha illa ana wai da farko tauhidin awam shine la ilaha illa huwa illa huwa in kana cewa huwa to kai baka kai ko ina ba a tauhidi to in ka dan fara matsuwa kusa sai ka fara la ilaha illa anta to ka fara ganin shi kenan to in ka cika ka isa ka kai tashar inda ake so a kai to sai ka ce la ilaha illa ana to wai ka zo tauhidi na tauhidul khawas khassatul khassa kaga wannan bata ne bai kamata a dauki wannan a matsayin addini ba kuma duk bai karantar da wannan a littattafansa ya kamata a yaƙi wannan aƙida ɗin komin matsayinsa ba wai za a dubi girman matsayinsa ba ko a ce malami a'a in dai har zai koyar da wannan cewa wani zai iya zama Allah banda Allah to babu shakka wannan abu ne da annabawa gaba ɗaya suka yaƙe shi
qalu ya salihu qad kunta fina marduwan qabla hadha أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
نعم قالوا سيسكتي يا صالح يا كي صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا kai ka kasance wanda muke maka kyakkyawan fata a cikin mu gabanin haka atanhana yanzu kai ne kake hana mu anna abuda ma ya'budu aba'una mu bautawa abinda iyayen mu suke bautawa wa inna la lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid lalle mu tabbaci hakika muna cikin shakka cikin abinda kake kiran mu zuwa gare shi shakka mai zurfi kaga maimakon su ji maganar da ya gaya musu sai suka mayar masa magana kuma wannan maganar da suke yi masa tana nuna cewa Salihu din nan a cikinsu sun yaba da halinsa sun yaba da hankalinsa sun yaba da matsayinsa suna ma tsammanin nan gaba zai zama ɗaya daga cikin dattijan gari manyan gari da za su shugabanci ƙabilar Samudawa saboda hankalinsa da ake gani don haka sai suka ce ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ada ka kasance mutumin da muke maka kyakkyawan fata qabla hadha kafin wannan maganganun da kake yi da can muna maka kyakkyawan fata kaga wannan ya nuna kenan da farko sun yadda mutumin kirki ne kamar yanda Qurayshawa suka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin ne amma da yace abautawa Allah sai kuma zama wato sai ya zama abun fada sai ya zama abun rigima da shi a da can an ce da shi as-sadiqul amin amma da yace abauta Allah sai ya zama makaryaci sai ya zama boka sai ya zama mawaki sai ya zama mara hankali to haka wato jahiliya take ko da yaushe wato ido rufewa yake gaba daya basira ta toshe kuma ku kula da yadda suka bashi ansa qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna kaga in ka kula da ansar da mutanen annabi Nuhu suka bashi ansa ce mai tsauri in ka zo ka duba ansar da mutanen annabi Hud suka gaya masa sai ka ga mai tsauri ce amma bata kai ta mutanen annabi Nuhu ba in ka zo ta mutanen annabi Salihu sai ka ga ta ƙara yin sauki kuma haka ne annabi Nuhu kaga acciwa suka inna la naraka fi dalalin mubin muna ganin ka cikin bata wanda yake mabayyani suna ganin shi mahaukaci batacce mutanen annabi Hud sai suka ce wa inna la naraka fi safaha muna ganin ka kana da wauta su kuma waɗannan da suka tashi suka kad kunta fi na marjuwan qabla hadha kun ga lahajar tana sauka wannan shi yake nuna maka wato kullun abubuwa ana ci gaba da bayyana su kuma tsananin gaba da abin kuma yana raguwa kwakwalwar mutane na ƙara faɗi ko ana fara ganin cewa ya kamata kuma a rage tsauraran kausasa harshe lokacin da ake sauraron abokin musuma ko wanda ake ga an saba da shi farko annabi Nuhu shine farkon manzo kaga lokacin ba a saba aiko da manzo shine aka fara sannan Hud ya zo daga baya sannan wannan annabi Salihu ya zo kaga duniya kuma ta dan fara sabawa da cewa ana aiko da mutane kuma suna gargadi to haka nan duk inda ka je in ilimi yayi faɗi yayi yawa a ƙasar to zaka samu lahaja ta tattaunawa ba ta da ba za ka damu ba dan wani ya ce abin nan da kake ba daidai ba ne ya soki abin da kake yi kawai ƙarin kai ma da za ka yi ka fito ka kare nan abin da kake yi ka ce ni kuma abin da nake ina da hujja ga hujja ta a duba littafi na kaza a duba kaza a gudu kaza kaga ƙwaƙwalwa ta fara buɗewa amma in ka fara jin ana cewa a hana wani a kai ma wani hari a daki wani a rushe masa masallaci a rushe masa makaranta a kashe shi to alamar cewa kwakwalwar a toshe take ya kamata sai an yi ta aiki har kwakwalwar ta fara budewa to kun ga lahajar su sai ta yi sassauci suka ce qad kunta fina marjuwan qabla hadha mu da muna maka kyakkyawan fata gabanin kai wannan magana atanhana an na'budu ma ya'budu aba'u yanzu ka hana mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa kaga kenan tsabar taqalidi kenan ko wato a rike kawai abinda ake kai na gargajiya ba wai maganar tunanin hujja ake ba sunan ba maganar wai ya saka masa hujja bai gamsu a'a tunda dai iyayensu akai suka tashi to su ma ya kamata ya basu har ma wai suna mamaki dan sulubin nasu na mamaki ne atanhana yanzu sai ka hana mu wato abin babba ne ba ka zo ka ce abinda iyayenmu kamar yanda Qurayshawa suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo da shi abin mamaki aj'al al-alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab yanzu allolin nan duk a watsar da su a rike daya abin fa da mamaki to shine kaga suna mamaki saboda ba su bude kwakwalwarsu su yi tunani domin su kafa hujja akan abin da suke yi ba sai suka ce wa inna lana fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib mu lalle haqiqa muna cikin shakka game da abin da kake kiran mu a kansa muribin kuma shakka mai zurfi wato ba za mu fahimce ka ba dan mu muna taraddudi kai bayan taraddudi ba kai mu mun gama ma gamsuwa cewa abin da kake faɗa ba daidai ba ne kala ya kaumi
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته عليكم فما تزيدونني غير تقصير.
قال يتي يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ينزشن بكو غنيبة إذا نكسن تي أبسا وتهجى دقى أبيجينا وآتاني منه رحمة صلى يبان وترعما دقى وجنسا فمن ينصرني من الله إن عصيته توانين زي تيم كامل يكاري ندقى أزابر الله إن سابع مسا فما تزيدونني غير تقصير وقوم يكوكي قارا ممسيها سارة واتو da suka gaya masa wancan magana su sun nuna masa suna shakka suna tantama a ce dai yanzu shi abin da yake faɗa gaskiya ne a bar abin da ake kai na gargajiya a rike shi nashi addinin gaskiya suna tantama tantama mai zulfi to shi ya nuna musu shi fa ba tantama akan hujja yake akan dalili yake akan yaqini yake akan burhan yake to yaya zai saki abin da yake da yaqini akan sa da tabbaci akan sa ya kama abin da su ma tantama suke da shakka wala irin hankali ne yake da shi da zai bar abin da yake yaqini ya kama abin da yake shakka su sun ce lafi shakkin to shi ba akan shakka yake shi ala bayyinatin min rabbi yake ci ara'aytu kuma labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi inna kasance bisa wata hujja hujja shine burhan shine yaqini abinda na tabbata haka yake ba yada wani sofanan shubha shi yasa hujja ake kiranta bayyana domin babu sofanan shubha ko kadan a ciki ta fito karara to ni ina kan wannan turba din sannan daga ubangiji na wanda shine ya tarbiyance ni shine ya halicce ni shi yake ci da ni shi yake mun komai sannan ya dora ni akan wannan hanyar da bana shakka akan ta wa atani minhu rahma sannan ya bani wata rahama daga wajensa ita ce annabci duk da wannan sai in bar nashin in kama naku ko ku bani ansa wato wannan ita kanta gashi siga ce ta tambaya amma tambaya ce wacce take istifham ne inkari mai hankali ba zai yi wannan ba in ku nayi wannan to na jefa kaina cikin hasara ran da ubangiji na zai jimke ni kuna iya ku taimake ni faman yansurni min Allah in asaitu wane ne zai taimake ni ya kubutar da ni daga Allah ina saba masa har na barnawa wanda shine gaskiya na kama naku wanda shi shakka ce kama kama ne jita jita ce ba gaskiya ba kawai abinda kuka gada ne daga iyaye da kakanni yaushe ne zan saki nawa in kama naku in nayi haka kuma ya waye zai taimake ni daga kaga anan kamar yana musu hannunka mai sancewa duk kuma kanna da suke bauta ba wanda zai taimako a gurin Allah ba wanda zai yi taimako a gurin Allah faman yansurni waye zai taimaka mu akwai wanda zai taimaka mu cikin ko cikin gumakan ku ma'ana dukkanin su ba masu taimako bane a gurin Allah fama tazidunani ghaira taqsir ba komai kuke kara mun ba sai hasara hasara ce kawai kuke kara mun idan har na bar abinda na bar abinda nake kai na kama naku waya qaumi
ya qaumi ma'adina qallahi lakum ayatan fadhuha ta'qul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib
to shikenan mutanansa sun nemi sai ya kawo musu wata mu'jiza wani abin da ya saba wa al'ada abinda ba su taba gani ba abinda su a tunaninsu ba zai yiwu ba ya zo musu da shi in har shi annabi ne to shine batun naqatu salih ko naqatullah kamar da ubangiji yake jingina naqar zuwa gare shi taguwar da Allah ya bawa annabi salih sai batun ta yazo wanda shine darasinmu na gobe insha Allah wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.